Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 31 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Daya daga cikin manyan jaridan kasar Koriya ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka. Amurka ta ba wa Mexico wa'adin kwanaki 10 ta tsaye da bakin haure da suka tinkaro hanya zuwa cikin Amurka, ko kuma Amurka ta lafta mata kudaden haraji a dukkan kayayyakinta. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanan motocin sojojin kasashen waje a Kabul.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin tsaro a yankin Niger Delta sun ce suna sa ido akan barazanar da wasu 'yan bindiga a yankin suka yi na yankewa daga Najeriya. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyar mabiya addinin Shi'a sun yi zanga-zanga don nuna wa duniya rashin jin daɗinsu akan halin kuncin da Falasɗinawa ke ciki. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. Sannan kuma za ku ji wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Daya daga cikin manyan jaridan kasar Koriya ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka, biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa din Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan Fabrairu. Ba wai masu fashin baki ne suke shakkun Koriya ta Arewa za ta aiwatar da irin wannan na tsaftace jagoranci ba, ko a baya ma Pyongyang ta sha kashe waɗanda a ganinta suna barazana ne ga shugabancin iyalan Kim. Amma jaridar Koriya ta Kudu tana da tarihin rawaito na irin wannan lamari da ba daidai ba. Wasu lokuta ana ba da sanarwar an kashe manyan jami'ai a Koriya ta Arewa, amma kuma daga baya sai a gansu sun bullo da ransu bayan wasu makonni ko watanni. A wannan karan jaridar Chosun Ilbo mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ba da rahoton cewa Kim Hyok-chol, wanda ya jagoranci tattaunawa tsakanin Trump da Kim a Hanoi, an kashe shi ne a watan Maris tare da wasu manyan jami'ai hudu waɗanda suka kula da leƙen asirin Amurka. Amurka ta ba wa Mexico wa'adin kwanaki 10 ta tsaye da bakin haure da suka tunkaro hanya zuwa cikin Amurka, ko kuma Amurka ta lafta kudaden haraji a dukkan kayayyakinta. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da sanarwar ta shafinsa na Twitter a jiya Alhamis da yamma. A ranar 10 ga watan Yuni, Amurka za ta saka harajin kashi 5% akan dukkan kayayyakin da ke shigowa daga Mexico, har sai lokacin da bakin haure da suka ratso ta cikin Mexico zuwa cikin ƙasarmu suka daina, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ya kuma ƙara da cewa kudaden harajin za su ci gaba da ƙaruwa kowane wata har zuwa ƙololuwa na kashi 25 daga nan zuwa watan Oktoba. Sai dai shi ma shugaban Mexico Andres Manuel Lopez ya maida martani a nasa shafin na Twitter, inda yake cewa ba za a iya warware matsalolin zaman jama'ar ƙasa ta hanyar ɗora wasu ƙasashe haraji ko ɗaukar wasu matsanantan matakai ba. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin ƙunar baƙin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanan motocin sojojin ƙasashen waje a Kabul, ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan hari a babban birnin kasar Afghanistan, kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka, amma ba su ba da wani cikakken bayani ba. Tuni dai kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai harin bama-baman, wanda aka kai a wata babbar hanya da ake yawan zirga-zirga da ta hada Kabul da garin Jalalabad da ke gabashin kasar. Tana cewa dan kunar bakin waken ya tada damarar bama-baman ne a cikin motar da aka ajiye a kusa da gwamar jerin sojojin kasashen waje. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya ce mutane da dama da suka wuce suna cikin waɗanda suka samu raunuka. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, masu ceto a birnin Budapest na ƙasar Hungary suna ta aikin tsamo wani jirgin ruwan yawon shakatawa daga ƙasan kogin Danube, yayin da suke neman mutum 21. Har yanzu ba a gansu ba bayan da jirgin ruwan ya yi karo da wani makeken jirgin ruwa masu shakatawa shekaran jiya Laraba. Sai dai ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 7, ko da yake kuma an ceto wasu mutum 7 ɗin. Dukkan mutanen da ke cikin jirgin, in banda mutum 2, 'yan ƙasar Koriya ta Kudu ne masu yawon shakatawa. Gidan talabijin na ƙasar Hungary ya ba da rahoton cewa dukkan mutanen da aka ceto an sallame su daga asibiti, banda guda ɗaya wanda ake jinyarsa saboda karyewar ƙashin haƙarƙari. 'Yan sandan ƙasar Hungary suna tsare da matukin jirgin ruwan mai suna Yurisi. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasar Jamus a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo zai gana da shugabar Jamus Angela Merkel yau Juma'a a Berlin. Dazu da safe da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Jamus Heiko Maas, bayan ganawar da ya yi da shi, Pompeo ya ce Amurka za ta kawo cikas a batun Intex ba, wato tsarin da ƙasashen Turai ke shiryawa wanda zai kare kamfanoninsu daga takunkumin Amurka idan suka yi hurɗar cinikayya da Iran. An yi shirin ne don ya tsara biyan kuɗaɗen masana'antu masu lasi, kama daga magunguna zuwa ayyukan agaji da wasu kayayyaki da aka amince da su a ƙarƙashin takunkumin. Ba a fara amfani da tsarin na Intex ba, amma ƙasashen Turai na sa ran fara amfani da shi kwanan nan.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko za mu fara da kudancin Najeriya, inda a kwanan baya wata kungiyar 'yan bindiga a yankin Niger Delta ta buƙaci kamfanonin sarrafa man fetur a yankin da su tsaida ayyukansu. Baya ga haka sun ce za su balle daga Najeriya. To ko me ake ciki yanzu? Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
A baya-bayan ne wata ƙungiya a yankin Niger Delta mai suna Network of the Niger Delta Republic Fighters suka yi shelar yankin Niger Delta daga tarayyar Najeriya domin kafa wata sabuwar ƙasa ta daban. Ƙungiyar da ta yi wannan ikirarin ne ta ce ci gaba da kasancewarta a cikin tarayyar Najeriya ba zai mata alfanu ba, domin dukkanin alƙawullan da aka yi wa 'yan yankin Niger Delta tare da rijiyoyi da gwamnatocin da suka rika zuwa suna shuɗewa. Daga cikinsu kuwa har da ta APC, wadda shugaba Buhari ke jagoranta, ta kasa cika alƙawla ganin cewar dai ƙasa da sa'o'i 24 suka saura ga ɗaya ga watan Yuni akan alƙawalin kafa sabuwar ƙasa da suka yi, ganin cewar al'amari ne na tsaro kai tsaye. Na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, Manjo Jona, domin jin irin matakan da suke ɗauka. Sai ya ce,
I don't have anything to say. Just have to get to my commander and give up to you.
Yana cewa ne kawo yanzu ba zan iya magana da kai ba, amma dai a tsaye muke wajen tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta, kuma zan tuntube ka daga baya domin jin halin da ake ciki. Wannan lamari ba za mu yi wasa da shi ba. Ita ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ba za ta yi wasa da wannan lamarin ba. DSP Buswad shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa, kuma ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. dangane da wannan barazana ya ce.
Mu dai duk wani abin da zai ita da hankalin mutane shi ne muke fuskanta. Ba wani abin tashin hankali da zai taso a nan dai wanda ba za mu iya magance shi. Kaga cikin kwanakin nan ba mu taɓa fuskanta irin wannan abin a nan saboda jami'an tsaro sun yi aikin da ya kamata su yi.
Yankin Niger Delta da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da halin da aka shiga. Yana cewa ne sunana Mr. Taminu yace wannan batu na kafa sabuwar kasa a yankin mu na Niger Delta shine wanda muka dade muna jiran zuwan sa kuma muna jiran tabbatar da hakan mun gaji da kasancewa cikin tarayyar Najeriya muna bukatar kafa sabuwar kasar mu a yankin na Niger Delta ta kasance kasa mai incin kai ita kuwa wannan yar asalin jihar Rivers tace tana cewa ne sunana Tami wannan lamarin na kafa kasa da kungiyoyin yan bindiga ke ikirarin yi wata barazana ce kawai kuma suna bukatar kawai su yi suna domin gwamnati ta san su mu a nan yankin mu na Niger Delta babu bukatar kafa wata kasa a yanzu amma dai ina bada shawara ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kada ta yi wasa da wannan lamarin domin a nan jihar Rivers na lura da wasu shaguna a rufe suke ba a bude kasuwanci ba a yau ganin yadda irin wannan shelar kan zo da abubuwa da dama yan arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokin su a yankin na Niger Delta ga abin da suke cewa
wannan kuma bala Muktar Muhammad sai to gaskiya abun akwai barazana kan gaskiya saboda akwai jami'an tsaro suna ta tafiya kota ko ina suna zagaye
sunana Awal Jibril ina zaune a Patako a Niger Delta. An dade ana cewa tashi mu bar gari mu koma kasashen mu tsakanin da Allah gwamnati ya kamata su mataki. Idan irin suka fito din nan mutanen masu kananan sana'o'i yawanci yana karewa ne akan su. To in ayyo da tsare kwana ma har kashe mutane ake. To muna kira gwamnati idan har irin wannan abin sun bada sanarwa cewa su wannan abu ya kamata duk inda aka san cewa su fito din sa mana matakan tsaro.
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Patakwal a Nigeria.
Madalla masu sauraro a gafarce mu rahoton Lamid Abubakar kenan kuka saurara daga yankin Niger Delta. A jamhuriyar Niger mabiya mazhabar Shi'a sun yi zanga-zanga a birnin Yemen a yau Juma'a da nufin nuna wa duniya rashin jin dadin su akan halin kuncin da Falastinawa ke ciki. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma daga Yemen ya aiko mana da rahoton.
Dazu kenan da hantsi lokacin da ƴan Shi'a ke kan hanyar zuwa dandalin Chato Tawai-tawai da ke unguwar Lazare ta birnin Yemai inda suka saba gudanar da taron mazahara na Juma'ar ƙarshen watan Ramadan. Ja'injar da ake ci gaba da huskanta akan batun mallakar masallacin Qudus da kashe-kashen da ke tattare da wannan al'amari na kan gaba a jerin batutuwan da jagoran mabiya Shi'a Sheikh Ahmad Lazare ya tabo a jawabinsa.
Duk duniya kowa yana tunkafo da kasar sa ne. Yanzu ni ba za ka iya raba ni da nishar ba. Gaba da baya ita ce tawa. In ka taba mini ita to sai dai mutuwa. Amma wai ga ƴan uwan mu Falastinawa a kasar su ta haifuwa sun rasa gindin sama. Abi su a kashe har cikin gidaje. A masallatansu a rusa, makarantunsu a je a karkashe ƴaƴansu ƙananan yara, mata a yaga hijabinsu, a ci mutuncinsu a gaban kowa. Amma duniya ta yi shuru ba mai cewa uffi. Falastina wannan ɗan adam ne, ɗan adam suna kallo ana kashe ƴan uwansu.
Matasa waɗanda ke kallon wannan rana ta Juma'ar tunawa da al'ummar Falastinu da mahimmanci sun jaddada aniyar ci gaba da fafutukar ganin masallacin Qudus ya koma hannun Falastinawa, inji Dahir Musa da ake kira Chaduwa.
Idan muka yi shiru muka kyale wannan da aka yi zai iya dawowa wata rana a ce an kwace masallacin Madina, zai iya dawowa wata rana a ce Makka ma yanzu ta koma hannun Yahudawa.
Lura da yadda jinsin mata ke ɗanɗana kuɗa a rikicin Isra'ila da Palestine ya sa mata 'yan shi'a sadaukar da komai nasu don ceto takwarorinsu daga wannan tashin hankali. Malama Sa'adatu Abubakar na daga cikin masu irin wannan tunani.
A shirye muke da jininmu da lokacinmu da ma dukiyarmu za mu bada saboda ganin cewa wannan masallaci na Kudus wanda mai daraja ne daga cikin masallatun shi ne na uku duk abin da za a duk inda za a shiga. To mu ma muna shirye za mu bada namu guduma mun bada rayuwarmu. Wannan zalunci da ake yi na masallacin Kudus ba wanda ma ake cin mu mutunci irin mata ya samu ma muke fitowa ake yi tare da mu saboda mata na duniya su san halin da ake ciki.
Taron mazaharar na wannan shekara ya kona tutar Isra'ila a matsayin hannunka mai sanda ga kasashen yammaci saboda zargin su da abin da aka kira daurewa ƙarya gindi a wannan dadaddar rikici. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka zai dora ne kan tattaunawar da muka dauko da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande wanda makon da ya gabata ya kai wata ziyara a jihar Alaska wacce ita ce jiha mafi girma kuma mai karancin jama'a a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To a makon da ya gabata Yusuf Aliyu Harande ya mana bayani kan irin tsawon yini da jihar ta Alaska ke samu. Lamarin da yasa ake samun takaitaccen dare kuma al'ummar musulmin yankin suke azumi mai tsawon gaske. To a yau zamu dora ne a daidai inda yake mana bayani kan girman wannan jiha da kuma yawan al'ummarta.
To Haji Mahmud, ita wannan jiha da ake magana ita Alaskan nan wato in zan kwatanta maka girmanta zan ce maka ka dauki girman Najeriya, ka dauki girman kasar Ghana, ka dauki girman kasar Benin, ka dauki girman kasar Togo. Ka kuma ƙara ɗauko wata ƙasa mai kaman ƙasar Togo ko kaga ka haɗa ƙasashe biyar to shi ne daidai girman wannan ƙasa girman wannan jiha ta Alaska. Amma kuma abinda zai baka mamaki Haji Mahmud duk ilahirin girman wannan jiha da kake gani ko amma kuma ita ce take da ƙarancin mutane da ke zaune a jihar tunda har yanzu a kididdiga na shekarar da ta gabata mutanen da ke jihar nan ba su kai mutane 800,000 ba. Kaga za a ce ba su ma kai mutanen karamar hukuma ɗaya kenan a Najeriya ba.
A Najeriya dan wata karamar hukuma ma ai za ka samu mutum sama da miliyan ɗaya.
Kwarai da gaske. Kwarai.
To Yusuf ya yanayin daga nan da yankin babban birnin Washington DC ka tashi ka tafi wannan jiha ya yanayin nisan take daga nan.
To Haji Mahmud da muka tashi daga nan gundumar Columbia jirgin mu mun yi tafiyar awa 6 sai muka tafi wani babban muka je birnin jihar ita Washington State. Ka san baya ga Washington DC gundumar Columbia akwai Washington State
kuma Washington
haka yawa. To muka isa wannan birnin na da ake ce ma Seattle a nan
Washington
State. To nan muka yi muka dan tsaya muka huta na awa 2 awa 3 sai muka sake hawa wani jirgi kuma shine ya kai mu ainihin Fairbanks ita wannan karamar hukuma da nake gaya maka. Ita kuma mun yi tafiyar awa 3 da 'yan mintoci su kuma. To a takaice za a ce muna da kusan tafiyar da jirgi yana tafiya kawai zan ce maka mun yi tafiya kusan awa 9 zuwa awa 9 da
za a yi tafiya Sanbet kenan sama da awa 9 kenan.
Kwarai da gaske.
Yayinayin kaman harkokin kasuwanci duk da ka ce ba jiha ba ce mai al'umma da yawa yayinayin kasuwancin sai yake da kuma yanayin zamantakewa a wannan yanki ta wato na jihar ita Alaska a nan Amurka.
To gaskiya Haji Mahmud da na lura shine ko wani abubuwan da na fi bada hankali akai shine in fahimci ya tattalin arzikin jihar yake. Na kuma ya gane cewar gaskiya jiha ce wadda ba za a sata a cikin jihohi masu karfin tattalin arziki ba. Jiha ce wanda kusan za a ce babu manya-manyan kamfanoni waɗanda suke kere-kere a duniya, irin wanda suke kera motoci ko a ce kamfanin Apple na da reshe a gurin ko wani babban hamshakin kamfani.
Ba a cika samun waɗannan manya-manyan wuraren kasuwanci ba.
Babu gaskiya. Sannan kuma abinda na lura da shi shine gaskiya kusan in ce akwai talauci a jihar idan ka haɗa shi da waɗannan sauran jihohi da muke ciki. Tunda ana biyan ankarancin albashi a can dala 10 ne. Amma kuma za ka ga rayuwar gurin gaskiya tana da ɗan tsada.
Dala goma kaman duk sa'a ɗaya kenan, ko kuma ce awa ɗaya.
Duk awa ɗaya kwarai.
Da yake mu yankin mu can mutane ba za su fahimci cewa ana biyan mutum sa'a-sa'a ko awa-awa ba ne.
To haka ne.
To ita ya yanayin ta yake wuri ne da ake yawan kwatanta shi da cewa yana da matuƙar sanyi in lokacin sanyi ya zo.
Kwarai da gaske.
Wani irin yanayi ka je da ka sai, wani yanayi ka samu ita wannan jiha?
To ka san da yake yanzu lokacin bazara ne, ka san dama duk inda aka ce maka watan Afrilu ya kama, to kusan sanyin ya dan fara ja baya. To naje tunda kaga satin da ran Asabar na tafi na isa Asabar din, to kaga kusan naje an dan fara samun yanayi mai dadi, wanda kusan in ce maka daidai da sanyin da na tarar ya kai ana kwatanta shi a cikin mata a ma'auni. Ya kai kusan ma'auni wajen digiri wajen 49 zuwa 50, kuma da naje suka ce ma ai wannan shine wai lokacin zafi.
A haka. To kai ya kaji da yake ka fito daga yankin da bai kenan sanyi ba.
Kenan ba gaskiya na dan ji sanyin kwarai da gaske. Ai wani abun mamaki ma da Haji Mahmud ya fi bani sha'awa da jihar shine abinda kuma yasa na ƙara fahimta cewa lallai ai abinda suka gaya mun yanzu lokacin zafi ne, shine suka ce mun an kai in suka kai wani watan yanayi na sanyi tsantsagwaran sanyin, suka ce mun kamar suna kwatanta mun da sanyi shine kamar ka dauki tukunya ne ka dafa ruwan zafi, idan ya tafasa ya kai tafashasshen ruwan zafi ka fito waje, idan ka watsa shi sama ba zai sauka ƙasa ba sai ya zama kankara.
Idan ana tsantsagwaran lokacin yanayin sanyi.
Yanayin sanyi kenan.
Wannan sanyi ya kai abun kwatance.
To shi yasa kaga wanda ya san wancan idan ya ga wannan sai ya ce maka ai yanzu lokacin zafi.
Lokacin zafi ake ciki.
Gaskiya.
Abokin aiki na Yusuf Aliyu Haranda kenan, wanda ya kai ziyara jihar Alaska a makon da ya gabata a wannan tattaunawa da muka yi da shi. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako. Yanzu a madadin shi Yusuf din da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Mahmud Lalo ke cewa ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Tanimu Inuwa Zangon Boji daga karamar hukumar Dutsen jihar Jigawa, inda ya ce, "Gaskiya Najeriya bata samu amfani ga mulkin farko ba na shugaba Buhari, amma muna fatan Allah ya sa wannan mulkin nasa na karo na biyu ya kawo ci gaba mai amfani ga al'umman Najeriya." Daga nan sai sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce, "Gaisuwa ta musamman da fatan alheri ga dukkan waɗanda aka rantsar a karo na farko da karo na biyu. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadana, muna addu'ar Allah ya baku ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyanku na shugabancin al'umma. Shawara ta ga Baba Buhari ya sake mana sabbin ministoci duka, in haka ba za ta samu ba, muna fatan biyu cikin uku duk a sake su. Mai gida Burutai, muna fatan za a hutar da shi domin yayi mun gani ba wai dan ya gaza ba. Muna buƙatar wanda zai fishi hoffasawa ne. Ministan tsaro mai hada shawara akan harkar tsaro, duk su ma muna fatan za a mana sabbin zubi." Sai kuma sakon kaka Alhaji Bukar Bursuma da Masak daga jihar Borno Najeriya, inda ya ce, "Assalamu alaikum sashin Hausa. yau kira zan yi da ƴan uwa matasa musulmi don Allah niyyarmu ta aikata alkhairi mafi yawanci a watan Ramadana in ya shigo tabarin sauran kade-kade ko aikata abubuwa waɗanda suka sabawa addinin Islama yace amma muddin Ramadan ya wuce sai mu yi watsi da waɗannan ayyukan alkhairin mu sani kanmu mukewa idan muka aikata alkhairi ko sharri a kowane wata ko a cikin watan Ramadana mala'iku suna rubuta mana sakonmu na ƙarshe ya zo ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa muna taya shugaba Buhari tare da gwamnonin Najeriya murnar sabuwar rantsuwar kama aiki da suka yi Allah ya sa ku cika alƙawarin da kuka daukan wa al'umma Allah ya sa ku kawo mana canji da suka dace muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya tare da ƙasashen makwabta to amin jama'a mun gode ci gaba da aiko mana sakonninku
to a gaida Binta S. Hero da wasiƙun masu sauraro yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdul Karim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau ko ko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumi, waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga zama to kwata-kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace "Wan lam yada qawla zur wal amal bihi fa falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu." Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shedan ƙarya ko aiki da ƙarya ba, to Allah bai da buƙatun daina ci ko ya daina sha bi ma'ana Allah bai buƙatan azumin shi wannan bangare na farko kenan bangare na biyu banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko ku an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani irairen firan da muke kiran su cin naman mutane waɗannan ba su da kyau kuma abuwa ne da ya zamto ko ku yawa jaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu sannan da gaske kuma yawan firan marasa amfani ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace-kallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun zanibi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza da gaskiya sannan kuma musamman alaka ko da ga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma mu'amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki daya da yayin mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutun yake azumi aka samu makawar ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna chatting suna irairen waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da basu dace ba lalle waɗannan suna ababe kadan daga cikin abin da ya kamata ko yawa jabalalle mai azumi ya kaurace musu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu
to madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici
Zahara ga labaran a takaice Daya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka biyu bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa din Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan Fabrairu. Amurka ta ba wa Mexico wa'adin kwanaki goma ta tsaye da bakin haure da suka tunkaro hanya zuwa cikin Amurka. Ko kuma Amurka ta lafta mata kudaden haraji a dukkan kayayyakinta. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya ba da sanarwar ta shafinsa na Twitter a jiya Alhamis. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje a Kabul, ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a babban birnin kasar Afghanistan din, kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka ne, amma ba su ba da wani cikakken bayani ba. A yau Juma'a masu ceto a birnin Budapest na kasar Hungary suna ta aikin tsamo wani jirgin ruwan yawon shakatawa.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauke sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na internet a voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Tadi Abije da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da fatan za a sha ruwa lafiya.